This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mu kuma mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za a iya masu aron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu, assalamu alaikum, barkanku da safiyar Juma'a 13 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin ga kanun labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da kuma Ƙungiyar Tarayyar Turai dukansu uku sun buƙaci gwamnatin ƙasar Burundi da 'yan adawar gwamnatin da su cimma matsaya game da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar. Aji Alhamis ne shugaba Barack Obama ya ce an cire takunkumin da aka sa wa ƙasar Liberia. Shugaban Amurka Barack Obama ya aike da sakon taya murna ga shugaban 'yan adawa na ƙasar Myanmar An Suu Kyi game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben da aka yi na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka kammala cikin wannan satin.
To a gaishe ka.
Mun an so shanu na sata guda 349, mun kwato mukaman da ke hannunsa kalakala har guda 41.
Kakakin rundunar 'yan sanda da ke jihar Niger ASP Bala Elkana muna da rahoto. A jamhuriyar Niger kuma kotu ta sallami wasu daga cikin ɗalibai 31 da aka tsare tun cikin watan jiya. Ganin Juma'a ce, Jummai Alina tafi da shirin lafiya uwar jiki.
Masu are, assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da kuma Ƙungiyar Tarayyar Turai dukansu uku sun buƙaci gwamnatin ƙasar Burundi da 'yan adawar gwamnatin da su cimma matsaya game da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar wanda ke ƙara ƙamari. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da waɗannan ƙungiyoyin suka fitar jiya Alhamis, sun buƙaci sassan biyu da su gana ko dai a ƙasar Habasha ko kuma a ƙasar Uganda ƙarƙashin jagorancin shugaba Yoweri Museveni. Yanzu haka dai ana sa ran tun jiya Alhamis kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya samar da wani ƙulli wanda zai kawo ƙarshen wannan tashin-tashina na ƙasar ta Burundi, tare da barazanar ƙaƙabawa duk wani daga cikin ɓangarorin biyu takunkumi mai kawo wa yunƙurin da ake yi na samarwa zaman lafiya cikas. Kwamitin ya bayyana takaicinsa na yadda rikici ke ƙara zafafa ƙasar ta Burundi ba tare da wani yunƙurin samar da fahimtar juna ba tsakanin sassan biyu masu faɗa da juna. Masu aikin diflomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce majalisar za ta gaggauta aikiwa da masu aikin sasantawa a tsakanin ƙasashen muddin ba a samu zaman lafiya ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Sai dai mahukunta a ƙasar ta Burundi sun ce ƙasar ba ta fuskantar kowane irin barazana kamar yadda ake rurutawa, kuma ba wani batun kisan jama'a da ake yawan cewa ana yi.
A jiya Alhamis ne shugaba Barack Obama ya ce an ɗage takunkumi da aka za a ƙasar Liberia. Mai magana da yawun fadar White House Ned Price ya ce wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ga ƙasar wacce ta fito daga cikin yaƙin basasa a shekara ta 2003 kuma ta tsaya tsayin daka domin ganin ta ƙarfafa demokradiyya da harkokin tattalin arziki a cikin ƙasar. Price ya ce ƙasar ba ta tsaya a ganin ta taka rawar gani a harkokin kafuwar demokradiyya ba kawai, har ma da yaƙi da cutar Ebola wacce ta nemi kawo wa ƙasar cikas a daidai lokacin da take ƙoƙarin haɓaka harkokin demokradiyya da bunƙasa tattalin arziki da samar da ababen more rayuwa ga 'yan ƙasar tare da inganta matakan tsaro. Sai dai fadar ta White House ta ce har yanzu da saurari na a kaba a ƙasar domin ko akwai batun ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsame hannunta daga harkokin tsaron ƙasar tare da ganin an samar da zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2017. Sai dai Price ya ce ba shakka 'yan ƙasar ta Liberia a shirye suke su rungumi wannan babban ƙalubale.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama ya aike da sakon taya murna ga shugaban 'yan adawa na ƙasar Myanmar An Suu Kyi game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka kammala cikin wannan satin. Sakamakon zaben ya nuna cewa jam'iyyar ta An Suu Kyi na National League for Democracy ita ce ta lashe zaben da tazara. Fadar White House ta ce shugaba Obama ya kira ta ita An Suu Kyi din domin yaba mata da irin ƙoƙarinta wajen sadaukar da kai na tsawon shekaru domin ganin an samu zaman lafiya da ingantaccen demokradiyya a ƙasarta na Myanmar, wato Burma. haka kuma shugaba Obama ya lura cewa wannan zaben tare da samar da sabuwar gwamnati wani babban mataki ne da zai ciyar da kasar na Obama musamman ma akan harkokin demokradiya tare da inganta zaman lafiya. Har wayo shugaba Obama ya kira shugaban kasar na Myanmar shugaba Thaksin inda ya nuna masa muhimmancin mutunta sakamakon zaben wanda shine rayin ya kasar na Obama. Sai dai kuma fadar ta White House ta ce har yanzu akwai buƙatar ganin an yi wasu gyare-gyare a cikin dokar kasar wanda hakan zai iya baiwa ita an soshi daman zama wa shugaban kasa.
Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince da baiwa nahiyar Afirka dala biliyan 2 domin magance matsalar talauci da kuma kuraren ƴan nahiyar zuwa ƙasashen yammacin Turai. Ƙungiyar ta ce yin hakan zai bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da matsalar tsaro da samarwa ƴan nahiyar damar walwala. Wannan dai duk yana zuwa ne a ƙarshen taron da shugabannin ƙungiyar suka yi da shugabannin Afirka. Ha kuma shugaban Jamus Angela Merkel ta ce za su ƙara yin wani taro da shugabannin na Afirka a cikin ƙarshen wannan watan ko kuma a farkon watan gobe a Turkiya domin duba yadda za a shawo kan matsalar kuraren ƴan Afirka zuwa nahiyar Turai. Sai dai kuma Turkiya tana ganin ƙoƙarin da ƙasashen Jamus, Sweden, Slovenia da wasu ƙasashe da ke cikin ƙungiyar Tarayyar Turan na zamo mata barazana ga kan bakin iyakarta musamman daga dubun-dubatan ƴan gudun hijira da ke neman mafaka da suka fito daga yankin Afirka ta tsakiya da ma nahiyar baki ɗaya da kuma yankin Asiya.
Jiya Alhamis ne a wani sabon harin mayakan Kurdawa masu goyon bayan sojan sama na Amurka sun sake samun nasarar kwato wani bangare na arewacin ƙasar Iraki wato garin Sinjar wanda ke hannun ƴan ƙungiyar ISIS. Manyan jami'an Kurdawa suka ce sojojin ne yanzu ke da ikon ƙauyuka da ke sassan birnin na Sinjar da kuma manya-manyan titunan da ke mahaɗa da Mosul da ke arewacin Mosul ɗin, inda intawaye na ISIS ke ɗauka a matsayin babban birninsu wanda yake kudancin Raqqa da ke Siriya. Hanyar wadda aka fi sani da Highway 47 shi ne ƴan ƙungiyar ISIS ke bi domin safarin makamansu da ma dai duk wani da mai da ma kuma sauran duk wasu abubuwan masarufi da suke amfani da shi wajen wannan yakin. Kamar yadda rundunar ta Amurka ta ce za ta tabbatar ta ƙara ƙaimi domin ganin sojojin nata sun ƙara takurawa mayakan na ISIS ta yadda za su raba musu hankali. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaro na Amurka Peter Cook ya bayyana harin na jiya a matsayin wani nasarar haɗin gwiwa tsakanin masu ba da shawara na Amurka da mayakan Kurdawa na Iraki. Ya ce yana mai ƙwarin gwiwa cewa samun nasarar kame wannan hanyar zai ƙara durƙusar da harkokin ƴan ƙungiyar ta ISIS musamman arewacin Iraki.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, rundunar ƴan sandan Najeriya reshenta da ke jihar Niger da ke arewacin ƙasar ta kwato shanu fiye da 300 da aka kiyasta kuɗinsu zai kai miliyoyin naira daga hannun ɓarayi su fiye da 40 waɗanda su ma kansu dubu ta cika suka fada hannu. Sakamako wani samame na haɗin gwiwa da suka kai cikin wani jeji a jihar. Kamar dai yadda za ku yi ci gaban wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Kakakin ƴan sandan jihar Niger ASP Bala Elkana ya ce sun samu nasarar kwato shanun ne a samamen da suka kai a lokuta daban-daban a cikin dajin da suke ɓoyewa idan sun sato shanun.
Mun an so shanu na sata guda 349, mun kwato makaman da ke hannunsa kala-kala har guda 41, bindigogi ne, adduna ne, da wale ne, duk kuma duk kes ɗin gaba ɗaya mun kai su kotu. Shanu kuma masu shi an gano su kuma an ba su kayansu.
Akasarin shanun da aka saton dai an sato su ne daga jihohin Zamfara da Kaduna da kuma wasu jihohi da ke da makwabtaka da jihar Niger. Shugabannin Fulani sun tabbatar da cewa shanun an maida wa masu su ne. Alhaji Hussein Boso shine mataimakin shugaban kungiyar Mieti Allah a Najeriya.
Duk wanda muka san wanda ya zo ya ce naci ne an bashi, wanda ba a ba sai wanda ni na sani yaro guda daya ya ce uwarci ta bashi shanu na gibe 30 ba, aka ce ya je ya kawo maman shi wanda ta bashi shanu. Kuma mu ma mu taimaki ƴan sandan bincike.
Akwai zargi da ake muku cewa wasu Fulani ba a ba su shanun su sai sun yi wani abu ga ku kungiyar Mieti Allah, me ya gaske wannan labari?
To ni tsakani da Allah, duk wanda aka zo ya gane saniyanci aka baci ban taba tambayan kowa ne ra ba. Kuma muna kalubalanta duk wanda ya san cewa sai da ya bada wani abu aka mayar mai ko ya ba ma'aikaci a gaban mu, ko mu wallahi muna so ya zo.
Shugaban riko na kungiyar Mieti Allah a jihar Niger Alhaji Adamu Kaduna ya ce ko da mutanen sun nuna shanun su sai sun sha rantsuwa kafin a ba su. Mu da kanmu ne ina cikin committee sai mun rantsar da wannan mutum ya rantsa ya tabbatar na shi ne. Wanda shaya shanun shi yake, shanun shi guda nawa ne ya gaya mana kamin mu shiga inda shanun ya je ya duba. Muka duba ya zo ya duba muka ga irin abin da ya faɗa nan bana nashi ne muka tabbatar nashi ne sai mu je a rantsar da shi. In an rantsar da shi daga wurin a ɗauka a bashi.
A halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar cafke wasu mutane guda shida da suka kware wajen satar mutane su yi garkuwa da su. Kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana ya ce tunima sun gudanar da bincike a kansu kuma sun miƙa ma kotu domin fuskantar shari'a.
Da kuma kes ɗin mun kai su kotu mutum biyar da aka sace da mun kwato su ko CC ba a biya ba.
A 'yan kwanakin da suka gabata dai jihar Niger ta sha fama da matsalar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Ashe gari ɗin dai da ƴan sanda rigima ba za ta tashi.
Ya wanda shege za ya tada ta yanzu ƴan sanda su kama shi. In ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a su kulle shi.
Dawa ya zanyi ta ɓarga za a sosai su da ai na san ku ƴan sanda.
Ai kala mutum ga aiki ne jibo banda ta ɓarga za ta yi. Su yi ta sanin su kama ka. Kuma sai ta kila ka. Sai ka mu kuzan su gane ka.
A jamhuriyar Niger kuma wata kotu a birnin Yamai ta yanke hukunci kan wasu dalibai su kimanin 31 da gargame a gidajen jan yari ko kuma gidan yari bayan wata mummunar zanga-zangar da kungiyar daliban ta gudanar ranar 19 ga watan Oktoba da ya gabata wacce ta yi sanadiyar kone-konen motoci da wasu fashe-fashe a titunan birnin Yamai. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Sakamakon binciken da kotu ta gudanar bayan sauraron waɗannan ɗalibai da ma'aikatan birnin Yamai suka zarga da laifin tada zaune tsaye da haddasawa jama'ar da basu ji ba basu gani ba asarar dukiyoyinsu a yayin zanga-zangar da ƙungiyar USN ta ɗalibai ta shirya da nufin neman a magance musu matsalolin da suka haɗa da rashin wadatattun ɗakunan karatu da bancina da ƙarancin malamai. Alƙalin ya ɗauki matakin sallamar ɗalibai 27 daga cikin 31 da suka shafe makonni 3 a gidan Kaso yayin da sauran 4 suka samu sakin talala. To sai dai wannan mataki ya zama ya ƙungiyar ɗalibai ta USN abinda Bahaushe ke cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa, inji shugabanta Useni Sambo Usman.
Su akwai wanda aka saki cikinsu, akwai wanda aka rike biskan sirci, akwai wanda da jisa bata rike komai biskai gare su ba, akwai wanda kuma su jisa ce ta dan rike wani ɗan biskai gare su kafin su kawo washe-washen da bage-bagen da an kai mai biskan shi ma mun kace mu ma ga a ɓata musu kaje da jisar ba mu yarda da wannan shari'a ba biskan wan tusi din ba, za mu yi kira a kurda apel saboda a ƙalle abin da an kasa da biskai gare su. Shi sa ne mun kace mun gode majalisar ɗinmu za mu ci gaba da kwamba ɗinmu biskan hanyar shari'a da shari'a ta tsatsowa. Yanzu za mu ci gaba da gwagwarmaya a ce kuka ƴan makaranta an samu an shahi kuka wanda suka kawo ga matsaloli shi za mu koma.
Iyayen ɗaliban da kotu ta sallama sun yi farin ciki da wannan mataki ganin yadda ya kawo ƙarshen kai da kawon da suka yi fama da shi tsakanin gida da mashara'anta zuwa gidan yari a tsawon kwanaki fiye da 20.
Da wajen kusan kwana 20 da wani abu ya ake cewa nan kana tsarka ranka na daɗi. Ya an ce an suke shi ai ka ji daɗi ga ranka. Sai mu roki Allah dai Allah ki yayi gaba.
Ina farin ciki yau da sakin su. Mun gode Allah ya sa albarka waɗanda suka kama su. Cikin kaso dai ba a ji musu ba kuntata musu ba lokacin kama su dai tunda ɗan lokona lokacin nan ne aka ta bubbugun su aka tabata musu rai mu ma lokacin nan ranmu ya bace. Wannan ba mu ji daɗin shi ba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sharin mutum da aljanna mu yaban alamai ya kwar matan wala fiti mai kwakwa da kishin kalka bani
gabatar muku da waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Har kaduna mi yoda ara yalla ardo onani non yalla ara re me Allah ya ho ardo ara re me me kamanna na to midil ara
kade kade da rero kenan a taron yini uku don inganta karatu da rubutu ga yayan fulani makiyaya wanda aka gudanar a garin Kaduna, Nigeria.
Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
karfe 12 da kusan minti 15 na dare agogon Washington DC a nan Amurka. Gajin mayali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa yawaita wanke hannu zai yi rigakafin kamuwa da kimanin kashi 60 daga cikin 100 na cututtuka, musamman cututtukan da ke yaduwa ko kuma ake yadawa. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki. 15 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da aka keɓe domin yi wa mutane tunin muhimmancin yawaita wanke hannu domin rigakafin kamuwa da cututtuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta tsayar da wannan rana. Haka kuma bikin ranar na yi wa duniya tuni akan yadda a duk shekara kimanin mutane miliyan 1.5 ne suke mutuwa a saboda cututtukan da suka danganci rashin tsaftataccen ruwa da kuma rashin tsaftace muhalli. Misali, a Najeriya bara gwamnatin tarayya ta ce mutane 86 daga cikin mutane 1,623 da aka bada rahoton sun kamu da kwalara a wasu sassa na ƙasar sun mutu a sakamakon cutar da za a iya rigakafinsa. An samu bulan annobar kwalara a jihohin da suka hada da Ogun da Oyo da Plateau da Zamfara da Nasarawa da kuma jihar Lagos.
Ciwon kwalara mugun ciwo, don Allah a kiyaye shi. Abin kiyaye wannan ciwo kun san shi ne tsafta, ka gyara makwancinka, ka gyara abincinka har zuwa ku cikin ɗaki, hatta ma kan tebur da tsakar gida duka wanke shi. Ciwon kwalara ka kore shi.
Shin me yasa ne likitoci da jami'an kiwon lafiya sukan buƙaci a riƙa yawaita wanke hannu? Menene muhimmancin yawaita wanke hannu ko kuma wani irin tasiri yawaita wanke hannu ke ɗorawa akan lafiyar mutum ne? Tambayar kenan da ne wa Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya.
To shi wanke hannu kusan zan ce shi ne ummul ubaisin, wato abin da ya shafi tsafta. Domin na ɗaya, shi hannu shi ne kusan ke kwasan sama da kashi 60 na datti da ka sani. So idan kana yawan za a gare kusan komai girki ne, noma ne, wasanni ne, komai da za a gare da hannu ake, yara ne za a gare da hannu suke ta abubuwansu. Sabiri da haka hannu ba inda bai taɓa, kuma yana yawan kwasan datti wanda da yawa mutane ba su kulawa da mutum ya ɗan kakkaɓe hannunsa sai tsammanin cewa ai dattin ma ta fita. To da wannan hannun nan ba tare da wankewa da kwayoyin cutar nan da dattin, sai ka ga ya tsoma hannunsa cikin abinci ko ya ɗauki wani abu ya ci ya jefa cikin cikinsa, nan take kuma sai ya kamu da kwayoyin cuta. To ganin haka shi yasa likitoci da kuma jami'an kiwon lafiya suka ba da muhimmanci, aka kuma ga cewa bari a faɗakar da jama'a a ƙara wayar da kansu da cewa su kula da wajen wanke hannu. Domin wannan yana da muhimmanci kwarai, in suna wannan to za a san cewa an ɗebe kusan kashi 60 na kamuwa da cututtuka. To sauran kashi 40 ɗin sai ya kasance za a iya fuskantar su a yi maganinsu.
To galibi ka san shi yaro tarbiyyar da aka mishi shi zai tashi da shi. Ƙasashen da suka ci gaba za ka ga yaro ko a ɗakin ba, misali ma ko a ba haya ne in suka shiga za su wanke hannunsu. To amma mu a ƙasashenmu na Afirka, barin yi maganin Najeriya da na sani, galibi za ka ga yaro ma ya fita ya je ya yi wasa ya dawo, kawai an ba shi abinci ba za a ce je ma ya wanke hannu ba, balle ya ci abincin nan. To ganin cewa ana da wannan al'ada, akwai wani mataki ko ko akwai wani abubuwa da kuke yi idan iyaye sun zo asibiti na faɗakar da su muhimmancin wanke hannu, ko ko akwai wani shiri da gwamnati take yi?
To shirin da gwamnati take yi shi ne na ƙoƙarin faɗakarwa dai ga jama'a da kuma kan kafafun yaɗa labarai, rediyo da sauran wasu wurare, da cewa mutane su riƙa ƙoƙarin a ga cewa kowa ya wanke hannun manya da yaran. Sa'annan akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da su ma suke wannan ƙoƙarin. To a asibitoci dai abin da muke yawan shawarar iyaye da suka zo shine kan cewa idan muka ga cewa an zo da marala yaro mara lafiya banda ma babban abin da ke yawan damun yara shine wato cututtuka masu kama masu tsalle daga wani zuwa wani haka wanda ake iya kama infectious disease haka to mun san cewa masu yawancin su kuma ta wanke ta datti ne da ake samu ta rashin wanke hannu to wayannan duk lokacin da uwa ta zo da jaririn ta ko yaron ta akan kokarin fadakar da ita don su riga tsawata mu wayannan yaran kamar yadda kika ce ne yaro shi ne da ya girma haka nan zai dauka idan ba wanda ke tsawata mishi ko yake nuna masa cewa akwai muhimmanci wanke hannu to ba zai taso da wannan ba in ku da ya taso da shi lalle za a samu sauki ga lamarin
to kuna yayata jawo hankalin iyaye ga muhimmancin su zama zakaran gwajin dafi tunda bayan baya ga tsawatawa yaro abinda ya ga iyayen shi ko kuma wanda suke tare da shi suke shi zai taso yana yi
haka akan tsawata musu sai dai abu ne har yanzu dai yana nan ba a riga an cimma dafi abin nan ba riga an kai ga abin da ake so ba a cimma kafi da tukunna har yanzu zaka ga cewa iyayen kansu mutum na tafiya ya sai ya ga mai goro ko ya ga mai mangoro ko mai gwaba ya saya ba zai tsaya ya wanke hannunsa ko ya wanke wannan goron ko gwaba din ba kawai sai afka bakinsa to idan yaron da yake tare da shi ko yaron da yake kusa ya ga haka shi ma zai ga to ga wani ai yayi kaza saboda haka ba komai shi ma sai ya taso da haka to muka ana kokarin tsawata musu kuma ana kokarin yawan fadakar da su ta hanyar campaign da sauransu da tuna shi yasa kuma musamman a wannan ranar na wato wanke hannu aka fito aka yi gangami ta kowane jiha da masana'antu da makarantu aka yi gangami na kokarin kara tana mutane cewa muhimmancin wanke hannu shine babban abin da zai iya kawo da kwayoyin cuta daga gare ka dan adam
to galibi tunda ana batun tsafta kuma ana batun wanke hannu yawanci cututtuka tunda kace idan ana yawaita wanke hannu in mutum yayi ba haya in mutum zai ci abinci in ya gama cin abinci ana ta dai duk akwai da yaushe dai ana wanke hannu za a yi kusan magance kusan kashi 60 daga cikin 100 na cututtukan da ake yadawa to wasu cututtukan kuma fa da ake fama da su na rashin tsafta to kamar yanda kace wanke hannu su sauran cututtuka fa
to su sauran cututtuka akan bayan da aka kokarin fadakar da jama'a kan wanke hannun to ka dan rage nauyin wato abubuwan da ke iya sa shi rashin lafiya sauran kuma su ma ana kokarin gaya musu kuma akan fadakar da su din akan kokarin cewa babban abin da ake gaya musu shine banda wanke hannu kuma tsaftan gida tsaftan jiki da kuma tsaftan muhalli zaka ga mutum yana iya kasancewa ya fito tsaf-tsaf ya fito da tsaftan shi ya fito da wato haskensa amma inda yake zama da kewayen inda yake zama da tita cika ko kuma a shi yana kokarin gyara nashi muhallin amma makwabcinsa baya yi domin so da yawa zaka ga kika je anguwa zaka ga cewa mun ya gina gida ko kuma a gaban gidan shi magudanin ruwan ya haƙe ta ya gyara ta yadda ruwa in aka yi ruwa ko kuma aka zubar da ruwa zai wuce ba tare da ya taru ba balle ya ja masa matsala amma sai ga makwabcin kuma ko kuma na gaba da su sun tara nan suke zuba bola har sai magudanin ruwan ta toshe to shi yana kokari amma wayancan kuma suna warware wannan kokarin to ana nan ana ta kokarin jami'an kiwon lafiya kan je su yi musu bayani a asibitoci ma aka musu bayani sai dai abinda babu shi yanzu kamar yadda ake da shi da shine duba gari wanda ke kewayawa in ya ga irin wannan ya kokarin tsawata ma jama'a domin su gyara to wayannan duka dai ana ta dai kokarin fadakar da jama'a kuma alhamdulillahi wasu wuraren za a ga cewa wato mutane suna kiyayewa suna ƙara fahimtar musamman da yara masu tasowa tunda a makarantu mun yi kokarin ganin cewa a makaranta wannan dabi'ar wanke hannu da kuma koyar da wato yara tsafta da kuma tabbatar da cewa sun tsaftace muhallinsu da kewayen to wannan yaro ko da ba ya yi a gida dai zai ɗauko wannan halin zuwa gida domin ya zama masa wato jini jiki ya riƙa yin amfani
a taƙaice an sa a manhajar karatun ɗalibai kenan
yawwa ai kwarai wannan
makarantu
manhajar karatun su kwarai
to kai magana akan cewa tana yiwuwa mutum shi ya gyara nashi muhallin amma ko makwabcin shi to kaga kasashen da suka ci gaba nan har tara ake ba mutum
eh a Najeriya ma akwai wannan wato doka da kuma damar idan mutane suka ci gyara mahallinsu suka ci zarda bola inda ya kamata suka ci haka ba gudanar ruwa da sauransu akwai hukunci da ya kamata a yi amma har yanzu ne doka rike doka da binta ya zama mana wani damuwa a kasar shi yasa har yanzu wannan abu bai tasiri ba amma a da kan yakan zama tasiri dan muna kanana na tuna akan har ma a ce a shiga cikin gidaje a ga yadda kitchen yake inda uwar gida ke girki ina take aje abinci ina take aje tukunyen miya da sauransu duk a dudduba a tabbatar da cewa tana cikin tsafta abincin da take girki ma yana cikin tsafta
to galibi ka san an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba me yasa ne wasu idan aka yi magana akan cewa ya kamata a rika tsaftace muhalli sai ka ji suna fadin cewa fatara yan ana ta kai wake ta kaya fatara ya ishi mutane dan me za su yi tsafta
to ai rashin sani ne kuma wani lokaci zance kamar wato zai zama wawanci ne mutum ya ga cewa an ce in ba haka ba ai ba dalilin ma da ya kamata da a ce an sa wata doka wanda ko sai ana wata ake ce sanitation da a kowane wata sai a samu kwana ɗaya da aka killace wanda dole ka zauna gida ka tsaftace muhallinka wannan ba sai gwamnati ma ta tsawata maka ba amma idan mutum yana ganin cewa ai yana ana ta kaiwa ta kai ba zai tsaftace muhallinsa ba ko jikinsa ba idan ya kwaso cutar abin za ta shafe shi kuma su shafe makwabta da yan uwa da
ma sauraro abinda ya sauka kenan a yau kuma a saboda kurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko ba muna fatan za a gafarce mu sai makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Alice ke muku fatar alheri a huta lafiya
to madalla halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka da kuma Kungiyar Tarayyar Turai dukansu uku sun buƙaci gwamnatin ƙasar Burundi da ƴan adawar gwamnatin da su cimma matsaya game da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar wanda ke ƙara ƙamari. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da waɗannan ƙungiyoyin su uku suka fitar jiya Alhamis sun buƙaci sassan biyu da su Ghana ko dai a ƙasar Habasha ko kuma a ƙasar Uganda ƙarƙashin jagorancin shugaba Yoweri Museveni. A jiya Alhamis ne shugaba Barack Obama ya ce an ɗage takunkumin da aka sa wa ƙasar Liberia. Mai magana da yawun White House Ned Price ya ce wannan ba karamin ci gaba bane ga kasar wadda fito daga cikin yakin basasa a shekarar 2003 kuma ta tsaya tsayin daka domin ganin ta karfa demokradiya da harkokin tattalin arziki a cikin kasar ta. Price ya ce wannan ba ta tsaya a ganin ta taka rawar gani a harkokin kafar demokradiya ba kawai a'a har ma da yaki da cutar Ebola wadda ta nemi kawo wa kasar cikas a daidai lokacin da take kokarin haɓaka harkokin demokradiyan ta. Shugaban Amurka Barack Obama ya aike da sakon taya murna ga shugaban yan adawa na kasar Myanmar Aung San Suu game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben yan majalisar dokokin kasar da aka kammala cikin wannan satin.
To madalla gaishe ka da haka Allah ya kawo karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da Kallabi da Maryam Dauda ke gabatarwa muna kuma da rahotanni kan dakatar da shugaban kwamitin kudi a majalisar dokokin jihar Adamawa da kuma nadin sabon sarki a masarautar Bogu kamar na madadilla dan Ibrahim Ayawa da Kiba Hero da Yodoni da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.